بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bayan haka ɗan uwana da muke haɗe a nan masallacin Jami'ar Abubakar ta Fabalewa a nan Bauchi, da dukkan waɗanda suke jin mu a ko'ina suke gaisuwar musulunci gare mu gaba ɗaya mai cike da aminci da albarka daga Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan wunin 8 ga watan Ramadanan shekara 1442, bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam 20 kenan ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya, muke ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan shekara, kuma a wannan masallaci Allah ya karba mana kuma ya mana rahama a cikin wannan wata. Idan ba a manta ba, mun yi karatu har yanzu muna cikin suratu Yusuf alayhi salam. Yau za mu tashi daga warawadatu allati huwa fi baitiha. ولما بلغ أشده نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
Ubangiji madaukakin sarki ya ce, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Allah ce yayin da ya cika karfinsa ko kuma ya kai cikan karfinsa, atainahu hukman wa ilma, sai muka bashi hukunci da ilimi, wa kadhalika kuma kamar haka ne, najzil muhsinin, muke sakawa masu kyautatawa. Wannan ya nuna annabi Yusuf yana cikin bayin Allah, annabawa masu kyautatawa waɗanda suka yi daidai, sai Allah ya saka musu da daidai. Dama kuma Allah ya ce hal jazaul ihsan illa al ihsan, sakamakon kyautatawa shine a makamin kyau. To Allah ya saka wa annabi Yusuf babban sakayya da ya mata shine da ya girma ya kai ƙarfi ya kai misali, shine balaga ashuddahu. Al ashuddu shine istikmalul quwwa wal ishtidadu fil badan, mutum ya zama wato abin nan ƙasusuwarsa su yi ƙarfi, sannan kuma gaɓoɓinsa su zama sun tsaya ƙyam, sannan ƙwaƙwalwarsa kuma ta cika da hikima, sannan ya kai hankali ta yanda yana iya rabe tsakanin zare da abawa wajen gane al'amuran duniya. Wannan shi ne bulugul ashud. An gane ko? Mutum ya kai lokacin da ƙarfi ya zo masa, hankali ya zo masa, nutsuwa ta zo kenan. Waɗansu malamai suka ce bulughul ashud yana zuwa ne daga lokacin da mutum ya balaga, waɗansu suka ce sai mutum ya kai shekara 18, wasu suka ce shekara 33 lokacin cikan ƙarfi kenan, wasu suka ce sai mutum ya kai ƙimmar ta shine shekara 40. Amma abin da yake dacewa shine daga tsakanin shekara 30 zuwa shekara 40, wannan tsakani shine ake yin bulughul ashud, shine lokacin da mutum ya fi cikan ƙarfi. Saboda ko ƙarfi na jiki a wannan lokacin ne mutum yake ji lallai ya kai misali, sannan kuma ko ƙarfi na tunani daga lokacin ne mutum yake ji ƙwaƙwalwarsa ta fara tsarawa, ya ji cewa ya fara rabuwa da sahun yara, yanzu ya fara shiga sahun manya. A wannan tsakanin ne shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana. Kaga ya ce bulughul ashud, kuma sai ya ce bulughu 40 sana, wanda yake nuna suna tafiya tare ne. Haka Allah ya ce da ya kai wannan munzalin, atainahu hukman wa ilma, sai muka bashi hukunci da ilimi. Menene al-hukm? Wasu suka ce al-hukm shine al-hikma, kamar yadda Allah yake bawa wato annabawa da yawa littafi da kuma hikima. Ita al-hikma ita ce wato abun nan al-ilmu bi bayani ma utiya min al-kitab, ilimin sanin bayanin littafin da za a bawa kowane annabi, shi littafin daban, iya bayanin littafin kuma daban. Duk annabin da aka bashi littafi, idan ya haddace littafin mabiyansa ma suka haɗa shi ai sun zama ɗaya. Amma shi sai a bashi ilmul hikma, wanda shi kuma sai almajiransa sun koya a wurinsa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗara mu duk da cewa iya Qur'ani su su shi ma ya haddace, amma ba za ka kwatanta shi da kowa ba cikin al'ummarsa, saboda shi Allah ya bashi alkitabu da kuma alhikma. Wannan alhikma din shi ne utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu, wannan bayanin da zai iya wa anzalna ilayka alkitab wa nazzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, wannan bayanin da yake yi din shi ne alkitab, hadda litab alhikma kuma shi ne bayanin abin da ke ciki. Shi yasa Allah ya ce rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma. Kaga alkitab shine karatun, alhikma kuma shine bayanin da ke cikin karatun, fashin bakin ayoyin da ke cikin wanda ake karantawa. An gane ko? Haka Allah ya faɗa akan Annabi Dawud, wa atahu Allahu al-ilma wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Kaga al-mulk an bashi mulki, alhikmata kuma shine iya bayanin ilimin, sannan gaba kuma wa allamahu bima yasha. To shi yasa shi ma nan sai Allah ce ya hada masa alhikma da kuma ilimi. Ilimi shine wato ilimin wahayi da Allah ke ba wa annabawa. Waɗansu kuma suka ce alhukm nan shine wato alhukmu fi sultani wal mulk, zartar da hukunci, a ce lokacin kai ma ka zama mai fada a cikin da hukunci sai abin da kace kafin a yi, shine alhukm. Allah ya ce yana girma sai zama an fara shigar da shi harkokin mulki, an fara sake masa wato linzami, shi ma ana shigar da shi harkokin fada. Shine Allah ya ce mun bashi hukunci tun a wannan lokacin da ya fara girma. Wa ilma kuma aka hada masa da ilimi, wannan ilimin nasa shi yasa duk harkokin mulki in ya tashi sai a rinka neman sa. In za a zartar da al'amura na ƙasa sai a ce ina Yusuf, inda yana da ilimi kuma yana da hikima, sai a kawo shi. To al-hukm wato abin nan sa baki a cikin harkar hukuncin ƙasar Masar shine al-hukm. Wasu kuma suka ce a'a, al-hukm anan wato abin da ake nufi da shi shine cewa Allah maɗaukakin sarki ya bashi wato mulki tun yana ƙarami, ba wai kawai a sa baki da shi wajen zartar da hukunci ba, shi da kansa ma Allah ya bashi wani matsayi na mulki tun a lokacin wanda za mu zo mu ji a gaba. Sannan kuma abin nan atina hukuman wa ilma, sai kuma muka bashi ilimi. Wani irin ilimi? Wasu suka ce ilmul kitab, ilimin littafi wanda Allah ke ba annabawa, Annabi Ibrahim kakansu, akwai littafin da ya bari suhufu Ibrahima wa Musa, wannan suhuf din da Annabi Ibrahim ai ƴaƴansa sun gada, to shi sai zama ilimin ya bunƙasa a wurinsa sama da na sauran. Wasu kuma suka ce shi da kansa ya samu nasa littafin, domin kowane annabawa kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitab, kowane annabi yana da nasa littafin. To wannan littafin da aka bashi ne ilimi. Wasu kuma suka ce a ilimin da ake nufi shine وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, ilimin sanin fassarar mafarki shine wa abin da atainaku hukman wa ilman bi ma'ana wa ilma ta'wil al-ahadith, ilimin sanin fassarar mafarki shi Allah yake nufi anan. Ko ma menene dai Allah ya fifita Annabi Yusuf bayan ya girma ya yi hankali ya zama ya cika a wajen ƙarfinta kuma ya cika a wajen tunaninsa na ƙwaƙwalwa, sai Allah ya bashi hukunci kuma ya bashi ilimi. Wa kadhalika najzil muhsinin, kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa. Allah maɗaukakin sarki duk mutumin da ya kyautata to Allah zai saka masa da mai kyau. Dan Allah ya ce a gaba,
wa qawlatu allati huwa fi baytiha an nafsi wa qaddaqati al-adwa wa qalat hayya, قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين. ولقد همت به وهم بها لولا
malamina ya ce ka ce wa laqad hammat bi, sai ka tsaya.
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
الله يبارك. Allah ya ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha, sai wanda yake cikin ɗakin ta din nan, rawadatu sai ta neme shi akan yayi lalata da ita, wa ghallaqatil abwab kuma ta kukkulle kofofi, wa qalat haytalak sannan ta ce maka sora naka, qala ma'adha Allah sai ce Allah ya tsare ni, innahu rabbi ahsana mathwaya, shi dai ubangidan nan nawa ai ya kyautata mazaunina, don haka ba zan cuce shi ba, inna la yuflihu zalimun, domin macuta ba ta rabauta. Walaqad hammat bi, Allah ce hakika ta himmatu da shi, suka ce ta himmatu akan tararumo shi, wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi, shi kuma ya himmatu da ita ta yanda har ya tsarsu a zuciyarsa inda ba dan hujjar da ya gani ba daga ubangijinsa. Kazalika Allah ce mun yi haka ne, li nasrifa anhu su'a wal fahsha, saboda mu kawar mata da mummunan aiki da kuma alfasha. Innahu min ibadina al-mukhlasin, lallai shi Yusufu yana cikin bayinmu na musamman talkatattu. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa rawadatu, al-murawada shi ne al-mutalafatu bishayi maratan ba'da ukhra ma'al hilati wal-lini wal-rifqi wa i'mal al-khiyar. Abin da ake nufi da murawada shi ne neman abu cikin hikima da tsari da bi sannu a hankali da yin amfani da duk wata hanya ta yaudara ta yadda wanda ake nema a wurinsa sai ya yarda shi da kansa, shi ne ma'anar murawada. Saboda mufa'ala ce ta wato a zo a koma, ai ta kai kawo har a ƙarshe sai an ci nasara, shi ne ma'anar murawada. To Allah ya ce wannan matar da yake gidanta, wato ce kenan ita ce inda'atul aziz, matar aziz, wa rawadatu bi ma'ana talabat minhu fi'l al-fahisha, ta nemi akan yayi alfasha da ita. Allah yake wa qalat wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi, shi da su hakan ba, shi ne ma'ana an nafsihi, ba da son ta ba, amma ta ja shi har ta kai shi ta yanda ya bayyana cewa ga abin da take nema, kuma har ta faɗa a fili, ta yi a aikace, kuma ta zo ta bayyana a harshenta inda ta ce mata haitalar. Ma'anar haitalar shi ne inda malamai wajen tafsiri suka yi maganganu daban-daban. Kafin nan shirin da ta yi Ibn Kathir, Allah ya masa rahama, yake cewa wa zalika annaha ahabbatu tubban shadida, yace abin da ya faru shine wannan matar ta kaunaci Yusuf kauna mai tsanani wanda ya wuce yanda ba za ta iya controlling din sa ba, li jamalihi wa husnihi wa bahari, tsananin kyan Yusuf ne ya jata har ta fita a cikin hayyacinta. Fa hamalaha zalika ala an tajammalat lahu, wannan yasa ta yi azo ta ci kulliya, wa ghallaqat alayhi al-abwab, kuma ta je ta kukkulle dukkan kofofin gidan, sannan ta dawo gare shi, wa da'atu ila nafsiha, sannan sai ta kira shi zuwa ga kanta, shi ya tabbatar ba kowa daga shi sai ita a gidan, ita kuma ta tabbatar cewa ba kowa a gidan. To don kar ma wani ya shigo ya same su, sai ta je ta kulle dukkan kofofin gidan, ya nuna cewa ba kofa ɗaya bace. Al-Imam Az-Zamakhshari da Al-Imam Ash-Shawkani da waɗansu suka ce kana fil baiti sab'atu abwab, kofa har guda bakwai ne, dukkan su sai da ta kulle su, tana zuwa sai take da shi haitala. Suka ce haitala ismul fi'il ne, ma'anarsa shine kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari yarwato daga Abdullahi dan Abbas ko daga Ikrima albajirinsa cewa ma'anarsa ta'al wa halumma ilayya, zo mana matso mana karako zuwa gare ni, shine ma'anar haikala. An gane ko? To amma akwai kira'o'i har guda hudu a wajen haitala, haitula, hitala da kuma hitala. Suka ce dukkansu ma'anarsu guda ɗaya ne, ma'anarsa shine halumma wa ta'al. Sun banda hitala shine ma'anarsa tahayyatu laka, ko kuma hayyatu nafsi laka, na gama shiryawa na baka kaina, shine ma'anar hitala. Amma dukkansu in ka haɗa ka ga duka ma'anar kusan guda ɗaya ce. Ana ganewa ko? Haitalak shi ne kira'ar jumbu, yawanci haka suke karantawa, yanzu ma an karanta kira'ar asin da haitalak. Ana karantawa da hitalak. An gane ko? Hitalak shi kuma shi ne kira'ar nafi, wanda shi ne riwayar wansu da muka saba da riwayar Ibn Zakwan da kuma kira'ar Abu Ja'far. Amma haitulak shi kuma kira'ar Ibn Kathir ne. Kira'ar hitalak shi kuma ita ce riwayar Hisham daga Ibn Zakwan. Hitalak shi ne kawai wanda a wajen fassararsa za ka bambanta shi ka ce shi nan ba ismul fi'il ba ne, amma duk sauran ismul fi'il ne. In ka ce haitu kamar ka ce haitu ne, in ka ce haita to kamar ka ce aina. Kaga duka wannan mabni ne, ismul fi'il ne mabni alal fath. Baka ma'anarsa duka guda ɗaya ne, ma'anarsa shi ne halumma wa ta'ala ka zo. Suka ce asalinsa daga yaren haurani shi ne aka arraba shi, laraba suka karɓe shi suke amfani da shi. Wasu kuma suka ce asalinsa daga yaren siriyaniya ne. Ala ayyi hal dai Allah maɗaukakin sarki ya ce mana ta shirya ta kimɓa tsaf, kuma ta ci kulliya ta yadda dole sai ta ɗauke hankalinsa, bayan kuma ta yi dukkan waɗansu abubuwa a zahiri da zai sa a matsayinsa na ɗa namiji dole sai ya je yana buƙatar tukunna. Bayan ta gama wannan a zahiri abinda zai gani sai kuma ta yi magana a baki ta ce da shi haitala, ni na gama nawa, saura naka, saura ya rage naka. Ta ba shi dukkan dama. Shi ko Allah ya tsare shi sai ce ma'azallah, iya kalmar da ya faɗa ke, ya ce Allah ya tsare ni. Ma'anar ma'azallah shi ne astaizu billah, a'udhu billahi. Kafin duk mai laifi ba ya so a ce masa a'udhu billahi. Duk wanda ya nuna niyya ta shaitan, in ka ce a'udhu billahi dole sai ka karya shi. Sai ce ma'azallah, bi ma'ana a'udhu billahi ma'azan, wannan masdar ne, tsarin Allah nake nema. Ya ce mata innahu rabbi ahkana matwaya, wannan zamirin na innahu shi, wane ne shi ɗin? Rabbi ubangidana ko kuma ubangijina? In mun ce ubangijina wa kenan? Allah. In mun ce ubangidana wa kenan? Wanda ya sayo shi. To waye a nan ake da shi? Waɗansu suka ce ubangiji ne yake nufi, innahu rabbi Allahu ahsana matwaya, al ubangiji ya kyautata mazaunina. Fa kaifa a'si, sai a zan saba wa Allah? Ubangijin da ya ciro ni daga rijiya, ubangijin da ya ɗauko ni daga ƙauye, ubangijin da ya kwace ni daga bauta, ubangijin da da bana da gata ya mun gata kuma in zo in saba masa? Yace ba zan yi haka ba. Ko kuma ya zama damirin damiru sha'ani, sai zama rabbi yana nufi bi ma'ana sayyidi alladhi ishtarani, ubangidana wanda ya saye ni. Ahsana matwa, ahsana ilayya kullal ihsan, ya mu dukkan kyautatawa, ke ma ya umurce ki da cewa ki kyautata mu. Daka abinda ya mun kai ya zan haƙince shi, inna hu la yuhibbul zalimin, ai masu haƙinci mutunta ba sa taɓa rabauta, ni kuma ina so in yi rabo a duniya, ina so kuma in yi rabo a lahira. Daka ba zan cuci ubangidana ba, kuma ba zan saɓa wa Allah. An fahimta ko? Shi ne ma'anar innahu la yuflihu zalimun. Sai Allah ya ce walaqad hammat, Allah ya ce haƙiƙa ta himmatu da shi, ta kwaɗaitu a kansa, ta yi nisa a zuciyarta dangane da shi. Suka ce ma'anarsa wato walaqad hammat bihi, dukkan malamai sun yi ittifaqi a nan a kan cewa ma'anarsa shi ne qasadat bihi wa azamat 'ala al-fatisha, ita ta riga ta fito fili a aiki ka san tasarrufin mace idan ga abin da take so duk abin da za ta yi akan ta ga cewa ta ja hankalin mutum za ta yi to duk abin da za ta iya a zahiri ta gama sannan kuma ta faɗa a baki shi yasa Allah ya ce haƙiƙa fa ta yi nisa ta himmatu da shi shi ne suka ce ma'anarsa ma shi ne har ta kai hannu da ta ga alaman ya fara a'udhu billahi ta ce a ba ta a'udhu billahi za a yi in ta bi ta maganar baki ne mai yawa ba zai yi ta da haitalaka ba kawai sai ta je za ta kamo shi binsa da za ta yi da za ta kamo shi shi ne ayar gaba take magana a kan wata bakal baba sai aka fara tsiri-tsiri a gida sai zama da ƙarfi ne yanzu idan ta maganar murawada da neman lalama da cewa ta ja shi yana so ba zai yi ba ke sai suke bari ta yi da ƙarfi ko rafin ɗinsa sai ta yi shi ne ma'anar wata bakal ba shi kuma za mu je gaba ana fahimta ko? wannan duk ba saɓani a kan fassarar walaƙad hammat bihi an gane ko? ma'anarsa shi ne ƙasadat wa azamat ala fahisha kuma raqibat nafsuha ilayhi bi fi'lin fahisha ita zuciyarta abinda ta rufa ta kenan inda aka yi saɓani shi ne ma'anar wa hamma biha wannan wawun din na adafi ne ta yanda walaqad hammat bihi wa hamma biha kama hammat bihi kuna ganewa ko kuma walaqad hammat bihi wa hamma biha bi hammin ghairi hammiha ita ta himmatu da shi shi kuma ya himmatu ba irin himmatuwarka ba to idan ba irin himmatuwarka bane menene irin himmatuwar shi ne wasu suka ce hamma bi darbiha shi ya niyyar ma duka zai mata shi ne ma'anar hamma biha waɗansu suka ce hamma biha bi ma'ana hamma an ya tazawwajaha da ya ganta a cikin wannan surar kuma har ta sai ce ina ma da ni ne na auri wannan ina ma da mata ta ce amma bai yi tunanin mummuna ba a kan ana fahimta to waɗannan fassarorin al-Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir da al-Imam Tabari a cikin abin nan Jami'ul Bayan fi ta'wilil Qur'an da kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan kame-kame ne suka ce wannan fassara ce ta tawili wanda ba dole sai an yi takallubi an kai haka ba suka ce tunda Allah ya ce walaqad hammat bihi wa hamma biha to falaqad hammat bihi wa hamma biha kama qala rabbuna suka ce himmatuwar da ta yi da shi shine ta himmatu akan ayi alfasha himmatuwar da ya yi da ita shine abinda zuciya ke iya sawa kowane dan adam saboda rauni irin na zuciya zuciyarka za ta iya sa kai ma ka ji cewa ko dai ka yarda ne ko zuciyarka ta ji kana so wanda idan daga baya kai ne yaki da zuciyar baka aikata ba ma ta fi lada sama da wanda bai ma ji komai ba suka ce ai ayar tana nuna darajar Annabi Yusuf ne cewa hamma biha yaki yana so amma sai da iya danna zuciyarsa a hakan yace a'udhu billahi haka kowa ne zai yana so kuma yace a'udhu billahi an gane ko suka ce ba sai an yi wannan tawilin ne a fito da darajar Annabi Yusuf ba sannan kuma wannan hamma biha din baya kore isma ta annabawa saboda duk kokarin su Allah ya saka musu da alkhairi sun tabbatar ne da cewa annabawan Allah ba sa yin mummunar nufi akan saban Allah to ya za a yi a ce hamma biha ana ganewa ko sai suka fassara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Ibnu Kathir ya kawo wannan hadisin cewa ai hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim ba dukkan tunanin son laifi yake zama laifi ba saboda a matsayinka na dan adam shaytan yana zuwa har wurin annabawa ma ya sa musu tunanin laifi amma inda suka bambanta da mu shi ne su ba za su yi tunanin da kansu ba mu kuma tun a farko ma mutum zai yi tunanin laifi ta ji bambanci na ɗaya bambanci na biyu shi ne shaytan zai zo ya sa musu idan ya sa musu kuma to da wuri za ka ga sun nesa da yadda shaytan din yake Allah maɗaukakin sarki ya ce وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم كما كما يقول الشيطان يجي النبي آدم يسا متى تنالين شوى يتوى من إتاتيا شما النبي الله نكو شما معصوم ana fahimta kamar da shaytan ya je wa annabi Yunus da muka faɗa jiya ya tashi yayin kushi idza haba mughaziban fa zanna an lan naqdir alai fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin to shaytan yana iya kai hali wa annabawa amma ba zai ci nasara ba a ƙarshe ƙarfin imanin su da kuma isma irin ta annabawa da Allah ya ba su wannan garkuwar so da dukkan annabawa suna da immunity na shaytan amma ba zai hana shaytan din zuwa ya kawo hari ba kun fahimci maganar to shaytan ya kawo hari amma immunity da Allah ya ba shi shine burhana rabbihi wanda yake laula an ra'a burhana rabbi da yaga hujjar ubangijinsa ta wannan kariyar sai zama ya yaki shaytan har ya iya cewa ma'azallah amma inda ba don ya ga wannan hujjar ba to da himmatuwarsa ta zama irin taka ba ta amma ba irin taka bace kun gane maganar Allah ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha kamar haka ne muka yi domin mu kawar masa da wato mummunan aiki ko ma tunanin aikata mummunan da kuma alfasha to Allah ya ce laula arra'a burhana rabbi bimana laula arra'a min ayati rabbihi ma faddahu wa kaffahu anil ma'siyah ko kuma anil ham abinda ya gani na ayoyin ubangijinsa shine abinda ya sa ya zama bai yi tunani irin nata ba kuma bai sa ya himmatu irin himmatuwarta ba ita himmatuwarta akan ayi a aikace ne shi kuma himmatuwarta ita ce zuciyarta tana tuna mata kuma tana tuna mata Allah dama haka mumin yake wala uqsimu bin nafsi allawwama zuciya kuma suka ce kamar yadda suka yi istishhadi akan cewa ya ji wani abu a ransa shine fadan Allah ta'ala akan ta can gaba ya ce wa ma ubarriqu nafsi ni ba ina tsarkake kaina bane saboda innan nafsa la ammaratun bisu lalle rai in ka farka tana umurji da mummuna ana fahimta ko to amma kariyar Allah ta sa bai kai ga hakan ba to me kike kariyar shi da wadansu malamai suka ce kariyar ita ce daga kanta yayi sama kawai sai ya ga aya ta bayyana a cikin rufin sama an rubuta wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kawai sai samu mutuwa sai ce ma'azallah ana fahimta wadansu kuma suka ce a'a tafin hannu ya gani aka turo masa tafin hannu ko na mala'ika ko na babansa an gane ko sai ya ga a cikin wannan tafin hannun an rubuta wa inna alaikum lahafizin akwai fa masu kiwo akan ku ba sai ya ji tsoro ya ji tsoron ubangiji sai ya samu nutsuwa wadansu kuma suka ce fuskar babansa aka nuna masa hoton babansa a cikin bango ya zama babansa yana cizon yatsa yana ce Yusuf kai din wannan ba zan gidan ku bane kawai sai Yusuf ya samu nutsuwa shine burhana nan ala ayi hal babansa ya gani mala'ika ya gani a sama ya gani hoto ya gani ra'a burhana rabbi ya ga hujja daga ubangijinsa Allah ya so shi Allah ya tsare shi Allah ce kadhalika linasrifa anhu su haka muka yi mata domin mu raba shi da wannan mummunan aiki wal fasha da kuma al fasha innahu min ibadina al mukhlasin ay innahu min ibadina al mukhtarin al muttaqin yana daga cikin bayin mu wadanda sai an yi tankade da dariya ake tato irin su yana cikin bayin mu na musamman wadanda muka zabe su muka fifita su akan kowa ana fahimta ko mun takaita wannan tafsiri ne a nan saboda fa'idojin da suke ciki suna da yawa na daya a cikin wannan ayoyi ubangiji madaukakin sarki ya ce walamma balaga ashuddahu yayin da ya kai ƙarfinsa sai muka ba shi hukunci da ilimi wannan ya nuna a ce ƙarfi da kuma nisa a shekaru yana da munasaba da ilimi da kuma hukunci me yasa Allah bai ba shi hukunci tun yana ɗan ƙanƙani ba yawanci annabawa sai ka ji walamma balaga ashuddahu wattaba atainahu hukman wa ilma nan walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma sai mutum ya kai me yasa Allah yake haka saboda galibi kuruciya tana iya sa mutum ko da an ba shi abu in ba wanda Allah ya zaba ba ko Allah ya kare mutum sai kaga karantar shekaru tana sa mutum yayi shi da yawa sai ya kare girma sai zai ta jin haushin mai fara a baya shekaru suna tasiri kware da gaske wajen mai mutumin ke faɗa da kuma mai yake aikatawa. To shi yasa Allah kuma tunda hukuncinsa na annabta hukunci ne mai girma mai nauyi, to ba kowa ake bayarwa ba sai mutum ya kai shekarun da ya dace. Yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya shekara 40 ba, duk waɗannan shekarun na shari'a ne sun farko. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ake na jahiliya na ƙasa bai taɓa yin ko ɗaya ba, amma duk wannan lokacin bai kai a bashi annabta ba sai da ya kai shekara 40. Saboda lokacin ne cikan hankali na mutum, kuma daga mutum ya kai shekara 30 ya wuce, to ya raba rayuwarsa kashi biyu. Yanzu ya fara ya gama hawa gangara aka fara yi, musamman an kai shekara 40. To daga wannan lokacin ne ake ba wa mutum annabta, saboda a wannan lokacin mutum ya fi tunanin lahira sama da tunanin duniya in dai yana da hankali. Ana fahimta? To wannan shi yasa kar wani abu ya taso ka ga a matsayinka na yara ba a saka a ciki baran ka ya ɓaci, a'a baka kai balaga a shuddahu ba ne. Akwai abubuwan da dole sai an jira sai an nemi waɗanda suka fi ka hankali. Za ka iya ce to ai ni ma na iya karatu da rubutu, ni ma na iya wane ne, a'a zartar da hukunci galibi da kuma dukkan ku haddace ilimin, amma zartar da shi a aikace galibi idan baka kai balaga a shuddahu ba, ba za ka yi daidai da wanda ya kai balaga a shuddahu ba. Da Allah maɗaukakin sarki ce atainahu hukman wa ilma, wannan ana nufi wani irin ilimi ne aka bashi, ilimin addini ko ilimin zamani? Da Allah ya ce atainahu hukman, mun bashi hukunci wa ilma da ilimi, wani irin ilimi kake ce? Ilimin addini ne. Shi ne Ibn Hajar ya ce duk inda ka ji Allah ya nuna daraja akan ilimi, to yana nufin ilimin addini. Babu wani ilimin da yake da daraja da har Allah zai yi gori a kan ya ba wa wani cikin annabawa. Da Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Wani irin ilimi ne anan? Ilimin addinin musulunci. Shi yasa duk ilminka a kan ilimin duniya in baka san addini ba sunanka jahili. Kuma ko baka san komai a kan duniya ba, idan ka san Allah ka san addini ke sunanka malami. Don haka duk da cewa ana kwaɗaitar da ku akan ku yi karatun zamani, amma fa karatun zamani ɗan rakiya ne akan rayuwar duniya. Karatun lahira, karatun addini, karatun sanin Allah, karatun sanin shari'ar musulunci shi ne ashraf wa a'la wa aula, kuma shi ne wanda duk ka ji Allah yana maganar gorantawa cewa ya ba wa ni ilimi, to ba ana magana akan ilimin duniya ba ne. Kuna fahimta? Fa'ida ta uku ita ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi, kun ji yadda aka yi ta dogon inda aka buga tsakanin shaitan da Annabi Yusuf, haka ne da shaitan da ita wannan matar, da yadda aka kokawa tsakanin wannan matar da Annabi Yusuf sai ya yi shi kuma yana ce ba zai yi ba. Shi mai zama duk wannan abin ne? Wannan shi yake nuna muhimmanci duk wanda ya kai balaga a shuddahu ya yi aure. Saboda daidai in ka kai balaga a shuddahu, to a daidai lokaci ne in an yi wa laƙar hammas bihi, to ba za a yi wa hammas ha. Sai ta daga kuna ta rusowa wani ya ce malam ni abu kaza ya dame ni, ni abu kaza na yi kaza da gaba ma na saki yin kaza. Wani ya rubuta cewa shi a cikin dare ɗaya na mafi sau uku hawa uku, wannan mai magani sa kawai shi ne kai aure. Saboda wannan shi ne wannan ma balaga a shuddahu, in ko ka kai balaga a shuddahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'asharal shabab, ya ku matasa, man istata'a minkumul ba, duk wanda yake da shi yake da hali ya yi aure. Yanzu don Allah dukan ku ba ku da hali ne? Kariya ku ce wanda baya da hali da hakura wanda baya da shi ayar ta ita ce wal yasta'tifu alladhina la yajiduna nikaha amma duk wanda yake da shi ayar ta a hukuncin sa shine man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ka'ida ta hudu Allah madaukakin sarki yana saka wa duk wanda yake mai kyau ba za ka taba yin mai kyau kuma ka girba mummuna ba dole sunna ce ta Allah yanzu wannan duk abin da kaje Allah yayi wa annabi Yusuf din har Allah ya kare shi ba saboda shi mutumin kirki ne in ka ba mutumin kirki bane in ka shiga irin wannan wallahi sai ka baki Allah ba zai turo maka wani burhan ba ruwan ka saboda tun dama shi mutumin kirki ne sai ta Allah ce wa kadhalika radil mukminin haka muke saka wa kirki in kana so Allah yayi da kai to kai da shi tun lokacin da kai ne tun lokacin da Allah yake kiran ka yake bukatar ka karka jira sai kai kana bukatar ka ne a lokacin ne zaka kira shi a ana fahimta da kyau fa'ida ta biyar ita ce hadarin da ke cikin halwa kele zuwa da mace a wuri guda duk abin da ya jawo wannan abin shine fi banki a gidansa yake daga shi sai ita inda a ce akwai wasu tare a gidan wannan tunanin ma ba zai fara zuwa mata ba shi yasa a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haske na irin waɗannan ayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaqulu wanna rajulun bi imra'a kar wani namiji ya keɓe da shi ga wata mace ajnabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana keɓewa tsakanin namiji da mace keɓewa a ɗaki ɗaya keɓewa a gida ɗaya keɓewa a hall ɗaya keɓewa a aji ɗaya keɓewa a rumfa ɗaya keɓewa a mota ɗaya duk inda keɓewa take kawai in kana so a zauna lafiya kar ka keɓe da kai da mace ko biyu kadai kawai daga nan ake farawa ka ga baka ma ba wa shedan kofa ba kafin ma ya fara annabi sallallahu alaihi wasallama yace illa ba'di mahram sai ya zama ta zo da muharraminta in zai zama ga ka ga ita ko neman aure zaka yi ko menene zaka yi to akwai muharraminta muharraminta shine dan uwanta na jini na kusa kuma na miji sai in kar uwarta bata ce duka sai ka hada su gaba daya ai amma dan uwanta na miji aka ce dan uwanta na miji kuma na mijin irin wanda ya dace to kaga kai rashin kunya wa mace a gaban babanta a gaban kanin babanta a gaban wanta ko kaninta idan kanin tambalaga a shudda ku to kaga duk irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yaqulu wanna rajulun bimra'a yace fa inna shaytana thalithuhuma wannan duk hadisai ne ingantattu yace saboda shaytan ne na uku su hadisi ne ingantacce riwayar Umar dan Khattab Allah ya kare yadda gare shi yace saboda shaytan shine na uku su wani zai ce to ai ba wani abu ba an ce kan ba mun saba ba dai muke mu makwabta ne an tashi tare ni wallahi ban ji komai ba to za mu gaskata ka ko za mu gaskata annabi annabi ya ce shaytan ne na uku to shaytan yin yazo salamu alaikum zai ce kuma sallama zai yi ba mutum ya ce wai wallahi shi ba wani abu ba shi ba yi simple ne ba wani abu a wallahi ƙarya kake annabi ya ce shaytan ne na uku kuma manzon Allah yayi gaskiya kai kuma ƙarya kake kawai ka ji ko baka ji ba oho mu dai annabi ya ce akwai shaytan na uku baka kar a fara kawai kuma wallahi duk dan kirki in yana so ya jawo kansa zaman lafiya to kar kai daka ce bari ka gwada shi kanka dan shin zaka ji ko ba zaka ji ba a tun farko ma kawai kar ka yarda ka keɓe da mace kawai ke ma kuma in ke yar kirki ce kar ka yarda ya zo neman auren ki eh an yarda amma wata doguwar hira ku zo na ku biyu ko da kake wani wuri a can a yi hira a fulawa da gaba ɗaya kofi a bespa a bar shi kawai duk wannan abun a bar shi wallahi wannan shine zaman lafiyar ku saboda shaytan ba a tsokanar shaytan ba a tsokanar ka kwata hanya ta gaba ita ce wallahi kowa daga cikin wannan shedan ya fi karfin sa ba wani mutumin da yake cewa shi ya fi karfin shedan ayi da ya hudu billahi kafa dan wallahi wannan duk ba aikin ba a gama da shedan nan yanzu wannan da muke magana a kansa da Allah ya ce wa hamma biha annabin Allah ne fa waye da shi wa hamma biha shedan Allah fa yace wa annabi Adam yace ina jin kullenka inna hadha tadi nuna mata cewa inna hadha adul laka wali zawjika bala yubi jannatu ma min aljannati fatasha yace in ka bari ka fita aljanna zaka wahala da kai da mutanenka ka je ta daji amma da gaba haka kai da ka buga tsakanin shedan da annabi Adam don Allah a karshe waye din jaye to kai sai ka so ka fi karfin shedan a ba wannan kwata-kwata a addini sheda ba a jarraba shedan ka ce bari ka gwada shi ka ji ba a haka wallahi shedan ya fi karfinka wanda ba ka ganin sa kuma wanda ya buga da manya-manyan mutane ya buga da annabawa yanzu kai ne da Allah kai waye aurin sa Allah ya kyauta fa'ida ta gaba da Allah ya ce warawadat Allah ya ce ta neme shi me yasa aka kawo ta neme shi wato a cikin labarai na Al-Qur'ani kusan nan da shi da a cikin labarai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi inda yake magana akan wa rajulun da'atu ra'atun zatu mansibin wa jamal cewa daga cikin mutum bakwai da za a sa su a inuwar al'arshi da inuwa ranar da ba wata inuwa a ranar kiyama sai ita akwai mutumin da mace ta neme shi shi kuma yake yana jin tsoron Allah ai ko san wannan hadisi wannan kawai in kai fa ya kai baka aljanna wannan ya nuna maka wato hadarin da mace take da shi idan har aka ce ita ce take neman mutum da kanta girman abun ya kai yanda ana yi kawai sai lafin din aljanna saboda wanda zai iya fita a irin wannan tarkon to sai irin su annabi Yusuf da mabiyansu shi yasa Allah ya ce warawadat ta gama iya nata kokari yanzu in ba annabi Yusuf bane ba a ba bukatar warawadat sai dai warawada a shi yasa aka kawo wannan saboda ka gane girman mace ta neme shi shi ya kiya domin ba wani bakon abu bane a ce wane ya neme shi ita ta ki shi wannan ba bakon abu bane shi aka saba amma mace ta nemi mutum mutum ya ki kuma ya tsaya ya zama kuma da gaske yake yi to lallai innahu min ibadina al-mukhlis ba kowa bane zai iya wannan fa'ida ta gaba ita ce wato akwai bambanci tsakanin kamar yadda malaman psychology suke cewa akwai bambanci tsakanin sha'awar mace da sha'awar namiji idan su so albasa sha'awar mace a ɓoye take amma ta fi haɗari sha'awar namiji a bayyane take amma ta ɗan fi sauƙi abin da ya sa nace sha'awar namiji a bayyane take shi ne namiji yana da saurin idan yana son iskanci ko lalata ya sauri ya faɗa mace ko ba za ta faɗa ba sannan mace in namiji yana so ya nemi mace yanzu za ta iya gane shi yanzu za ta faɗa amma mace in tana so ba da wuri ba ne mutum zai iya ganewa ko da tana da shi a ranta za ta iya koye sannan mace za ta iya ganin namiji ta ji sha'awar sa din amma ba za ta taɓa yin abin da zai sa shi ya gane ba ko wani ya gane amma namiji yana ji sha'awar mace zai yi a fili ita ta gane wani ma ya gane to amma inda bambancin yake shi ne idan ba har nata ya fito fili to fa ya riga ya yi munin da zai yi wahala ta iya control ɗinsa domin nata asali a kwance yake a ɓoye idan kuma ya fito fili to ba za ta iya tare shi ba namiji nata tunda a fili yake idan ya nema aka jidda shi shikenan zai je shi ya hakura kuma lokacin ma zai iya komawa yayin salati amma galibin mace idan ta iya fitowa fili ta nemi alfasha mutum ya kito ba za ta shiru ba ku gane bambancin in har ta iya ta danne kunya ta nema sha'awar kuma ta riga ta bayyana ta fito to ba za ta iya tsare ta ba to za ta ce ko ma me ya yi yanzu ko ta nemi ta yi na ƙarfi ko kuma ta nemi ta kunya ta shi ta tozar ta shi din yana shi yana bai tozar ta ta amma na miji ba dole ya haka ba kuna fahimta ko shi yasa sha'awar mace take da hadari sama da sha'awar namiji akwai wani labari mai ban mamaki mai kama da irin wannan akan Afa ibn Yasar da shi da dan uwansa Sulaiman ibn Yasar suna daga cikin magabata sun tashi daga Madina za su tafi Makka aikin hajji suna hanya sun je sun tsaya a wani wuri shi Sulaiman baya nan ya bar wannan a cikin buka Afa yana ta sallah sai ga wata mace kyakkyawa yar ƙauye ta shigo daki salamu alaikum tana shigowa yaji muryar mace sai sauri yayi da ta sallah saboda ko tana bukatar wani taimako ne ta mace ta yace alaki haja kina da wata bukata ne ta ce na'am ni haja ina da bukata yace menene bukatar ki ta ce kai nake so yace kaman yaya ta ce ba na miji kuma wallahi da miji nake bukata kuma yanzu nan za a yi ya ce ke? Ya ta fi zai fara mata wa'azi ta ce a ba magana wa aikin da na shigo sai an yi ya fahimci matan nan da gaske take ya ce mata ki ji tsoron Allah ki taimake ni ki taimaki kanki kar ki kona mu ta ce tsoron ai maganan kona duk bai tafi ai kona abin da ya yi ta ce wallahi ta gaske nake kuma a hannu nake kuma dole ne kawai sai an yi ta ce ba zan iya hakuri ba na daidai ba da miji kuma tun da Allah ya kauka to sai an yi kawai sai fara kuka yayi kuka yayi kuka sai ta tsaya kallon tana jin mamaki can sai ta ga kuna kuka nan da gaske ne ta gane wannan fa irin mutanen ne masu tsoron Allah da gaske ne ashe akwai irin su sai abun ya fara ratsa sai fara ratsa ta yana kuka ta gane kukan da gaske ne ta daura irin kukan kawai daga bayan ita ma sai ta fara kuka hankalinta yanzu ya dawo jikinta ta yi kuka yana kuka tana kuka yana kuka har yayin sai dawo yanzu ya same su duka biyu suna kuka da ya shigo shi kuma yana jin nauyinsa kanin sa kenan shi Sulaiman ya zai gaya ya yana kuka ga wata a jebin sama tana kuka me zai shi wata ya zauna a jebin shi ba sai fara kuka suna cikin kuka sai sauran abokan tafiyar su kuma suka fara dawo kowa in yanzu ga malam yana kuka kanin malam ma yana kuka ga wata malam tana kuka me ya faru sai ce abun kuka ya samu shi ma sai fara aka yi kuka aka cika a wurin duk ana ta kuka can sai ita shikenan ta gama kukanta sai ta tashi ta ɗauki takalmin ta fita shi kuwa shi zuwa aka share hawaye shi kuma a faɗi faɗi mai faru to da ka san bayin Allah irin na da shi ba ya so ya tona mata asiri ko ba ya so ya yaba kansa ya ce shi ya yi kaza ya yi kaza sai bar su kawai a haka aka share hawaye aka ci gaba da tafiya ba wanda ya isa ya tambaye shi saboda babban malam sai da aka yi shekaru shi Sulaiman ya manta a faɗin ma labarin ya yi nisa har ya manta kawai wata rana yana bacci sai mafarkin annabi Yusuf alaihi salam yace ina ganin annabi Yusuf sai nace yace yana ganin annabi Yusuf sai fara kuka annabi Yusuf yace a ya kuma kana kuka yace bi abi anta wa ummi yace ya annabin Allah ina tunawa da wahalar da ka sha ne a gaban matan nan ina tunawa da yanda kai kokari har Allah ya yafe ka a cikin alqur'ani ya aka yi ka iya ka tsirar da kanka saboda shekara da shekaru kuka yi da matan nan wani duk da wasu tana fama a bace da kasa al'amarin ka abun mamaki sai annabi Yusuf ya ce masa ai ba wannan ne abun mamaki ba wanda bai kai matsayin annabi ba wata ta shigo ta same shi shi kadai kuma a madadin yayi abinda zuciyarsa shi ma tana so, amma yayi kuka saboda irin kuka na yace wannan shine abun mamaki. Yace sai na gane cewa da ni yake yi kawai sai na farka. Ana fahimta, yana farkawa sai ga Suleiman ya dawo yace da shi yau fa nayi wani mafarki. Yace me ka gani? Yace zan gaya maka wannan mafarkin, amma ina roƙonka amana kar ka gaya wa kowa matukar ina da rai sai bayan na mutu. Yace masa nayi mafarki ne kaji kaji na ga Annabi Yusuf, kuma ga abin da Annabi Yusuf ya gaya mu. Yace yau kuma bari in gaya maka labarin yarinyar nan. Asalin abin da ya faru kaji kaji yadda muka yi da ita shine yau da yake Annabi Yusuf ya gaya mu haka, shi yasa kai nake gaya mu. Amma kar ka gaya wa kowa ballantana a ce ina nuna ni wani ne ko ni waliyin Allah ne. Ka bari sai bayan na mutu ka faɗa, bayan ya rasu shi yanzu yake gaya mana. Allah ya ƙara ya rahama gare su gaba ɗaya. Fa'ida ta gaba ita ce wato wajibi ne a kan miji ya kula da buƙatar matarsa ta sha'awa ta yadda ba za ta ji sha'awar wani a waje ba. Yanzu wannan matar inda ta samu biyan bukata a wurin mijinta zai kai ga ta ji sha'awar ɗan ƙaramin yaro gidanta? To yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mata da yawa su yi alfasha shine mazajensu ba su kula da bukatarsu ba. Kuma duk da cewa wannan bai zama kofa gare su da ya halatta musu su yi alfasha ba, amma duk laifin da ka ɗauka mijin sai ya samu laifi domin shi ya jawo sanadi. Saboda haka idan mutum ya san da cewa ba zai iya biyan bukatar sha'awar matarsa ba, ya gaya mata ya baka dama ko dai ya sallame ta ko kuma ta ci gaba da haƙuri a haka. Amma mutum ya yi doguwar tafiya ya bar matarsa ko yana zaune tare da ita sai dai ba ta dindikwalo da mai ta ci, kuma ya koma ya kwanta ya kalli can ita ta kalli nan, bainahum ma barzakhun la yabghiyan, wallahi sai Allah ya kama shi. Kuma mutane da yawa suna kuka akan wannan, mata da yawa suna kuka akan wannan, mazan su sun zo sun ajiye su kai ka ce ragaya aka rataya. Wani kuma a can ma yana neman waɗansu matan a waje, amma ita ya ajiye ta, ita amfaninta shi ne ta tuka tuwo ta mata kunun kunu ya sha ƙaton banza ƙaton wuta. Fa'ida ta gaba ita ce tunanin cikin zuciya baya zama laifi, shi yasa nan ba a ce Annabi Yusuf ya yi laifi ba, saboda darsuwar abu a cikin zuciyarka bai zama laifi ba sai ka aikata ko ka faɗa. Ana fahimta ko? Tunanin cikin zuciya yana da martaba har guda biyar. Martabar farko ita ce alhaji, shi ne ɗan abin da zai ɗan zo maka haka sai ya tafi, ka ɗan ji ɗan tunani haka. Martaba ta ita ce alkhafif, abin da zai zo ya ɗan tsaya sai ka ɗan yi tunaninsa, daga baya ka ce na fata kuma sai ya tafi. Daga shi sai hadisun naf, shi ne wanda za ka yi ta zancen a ranka, ka ko dai yi ne ya kamata in yi ba, kamar bai kamata ba, wannan shi ne hadisun naf, kana ta dogon lissafi. Daga shi sai alhamdu, sai ka ce bari in yi, ka ji kwaɗayin za ka yi. Kuna fahimta? Al'azmi kuma shi ne wanda daga shi sai aiki kawai, ka gama yankin hukuncin za ka yi. Wannan shi ne martabobi guda biyar na tunanin cikin zuciya. To Allah ya ce wa hamma biha, Annabi Yusuf ya wuce mataki na farko, na biyu, na uku, na huɗu, har ya zai na huɗu, shi ne alhamdu, shi ne tunanin rai a kan shi ma fa zai yi. Al'azmi shi ne bai yi ba, shi ne ya yanke hukuncin, to ya yanke hukuncin zai yi. Alhamdu shi ne ka ji kai ma kana so za ka yi. Wannan kowane ɗan adam ba zai iya tsira daga wannan ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi, hadisin da Abu Hurairah ya ruwaito, yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Ubangiji ya ce idan bawa na yayi niyyar aikata wani laifi, a idan bawa na yayi niyyar zai aikata aikin alheri, bai aikata ba ku rubuta masa lada guda. Yayi niyyar aikata alheri bai samu dama ba ku rubuta masa lada guda. Yace idan ya samu dama ya aikata ku rubuta masa lada goma. Idan bawa na yayi niyyar zai aikata mummunan aiki sai ya zo ya fasa, kaga yayi niyyar aikatawan bai yi ba, ku rubuta masa lada guda. Idan yayi niyyar aikatawa kuma ya aikata, to ku rubuta masa zunubi daya, kaga rahmar Allah ce. Shi yasa muke cewa annabi Yusuf a nan darajar sa ce ta fito da aka lada ya samu duk da an ce hamba biha an bai sa da kyau fa'ida ta gaba ita ce ba a samu lada sai mutumin da wato ya fata aikin ne saboda Allah shi kaga annabi Yusuf cewa ya kala ma'ada Allah amma yayin niyya daga wayar ta ta jina fata ma sai shi ma ce to ni ba na fata to nan bai da lada ko kici ko kuma wani dalili yasa sai ya ji tsoro bai yi ba to wannan babu ladan da zai samu idan mutum yayi niyyar laifi sai bai samu daman aikatawa bane inda ya samu da yayi to nan za a rubuta masa laifi kuna bayyanta wanda ya bari saboda Allah da shi ake magana fa'ida ta gaba ita ce mutumin kirki baya manta alheri shi yasa annabi Yusuf yace innahu rabbi ahsana mathwaya tana fara sai ce haba ubangidan nawa zan aikince shi duk mutumin kirki zai rinka tunawa da wanda ya maka alheri kai maka maka alheri kai ya maka alheri kai kuma ka masa sharri fa'ida ta gaba ita ce duk mutumin da yake haincin amana ba zai taba yin rabo ba shi yasa ce innahu la yuflihu zalimun a baka amana ka ci amana to wallahi tallahi ba za ka yi rabo ba ka kula da amana musamman amanan wanda zaka ci amanar sa shine ma dan ka ci amanar sa ba a kore to wallahi ba zaka yi rabo ba irin wannan saboda Allah ce innahu la yuflihu zalimun fa'ida ta kusa da karshe shine idan Allah ya so zai shiryar da bawa sai kawo masa hanyar da zai samu ya kuta daga laifi shi yasa yake laula arra aburhana rabbi in ba Allah ne ya taya maka ba za ka iya shi yasa kowa sai nemi shiryar Allah shi yasa yake fatta duniya ahdiku in ba da shiryar Allah ba za ka iya da kanka ba fa'ida ta karshe ita ce waɗannan ayoyi da muka karanta da dai ba su nuna kaskanci ga annabi Yusuf ba sun nuna darajar sa ne shi yasa a karshe duk da Allah ya ce hamma biha amma Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin bayan kafin nan kuma ya ce wa kadhalika najzil muslimin annabi Yusuf ba karamin mai daraja bane a wurin Allah Allah ka kara salati da salama gare shi kuma ka cika salati da salama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada shukran Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.